ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيو فانم وجا شابك ويجوا تربي أساني شكرا تدبو ليد تاريخ دود 47 هجرية وندي داشي دا tara ne ga wata ko tara ga watan goma shekara ta 2025 miladiya. Muna darasi na 46 a cikin wannan littafi mai albarka na Riyadu As-Salihin. Yau insha Allah za mu dora akan hadisin Abi Ya'la Shaddad bin Aus, hadisi na 66 a cikin wannan littafi mai albarka a cikin باب المراقبة. عن أبي على شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. Abi Ya'la Shaddad bin Aus yake cewa daga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai hankali, kalmar al-kayyis tana nufin al-aqil, mai hankali a cikin mu kuma hazimi a cikin mu shine wanda yayi wa kansa hisabi, dana nafsuhu, yayi wa kansa hisabi, yayi wa kansa lissafi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kuyi wa kanku hisabi da lissafi kafin ayi muku lissafi. Duk wanda ya jarrabawa ya fara irgawa kansa makinsa na iya abin da ya ci da abin da ya faɗi, to bai fiye jin tsoron result da zai fito ba, saboda bayan ya yi jarabawa ya zo ya dudduba ya ga abin da ya ci da abin da bai ci ba. Da haka dai yana da zato, duk da jarabawa ba ta da tabbas, amma dai yana da zaton samun nasara idan ya yi nasara. Haka kuma idan bai yi abin kirki ba, ya riga ya shirya wa kansa kari oban da zai ɗauka, saboda daman ya san bai yi abin kirki ba. Idanatul nafs, mutum yawa kansa lissafi yana sauƙaƙa mutum haulin hisab, raɗaɗi da tashin hankalin hisabi. Kai ka san kai mutumin kirki ne, kana kwatantawa, kana neman dai Allah ya karɓi aikinka. Wani yace insha Allah, in Allah ya so yadda, ina kyautatawa Allah zato, insha Allah ba zan kunyata wajen Allah ba, dan ina kokari na abubuwan da Allah ya ce ayi, wanda zan iya yi ina iya yi. Yace ina sallah 5 kuma ina dan taba nafila. Yace kuma ina yin azumin nafila in na samu dama. Ina sadaka, ina bin iyayena. Yace bana zina, bana caca. Yace bana sata. Yace alhamdulillah, a iya sani na ban taba yin shirka ba, kuma bazan yi ba, kuma bi dai a bana yi. Amma ban ce ba na saban Allah ba, amma kuma ina yin istighfari. Kullum zan kwanta bacci sai na yi istighfari. Yace zaka ba a cin alwashi akan Allah, amma ina kyautata Ubangiji na zaton in Allah ya so yadda wannan dan abin da nake bai kunyata ni ba. Kuma shi in na duba rahamar Ubangiji, in ji shi na faɗa, yace ina kyautata Allah zato insha Allah malam zamu hadu aljanna zamu same ta yace malam wallahi ba abin da na tsana a duniya irin da mutum ya shiga wuta yace kuma zan yi iya kokari na ne ta aikin da Allah kare kona ne to kaga wannan abu ne mai kyau gaskiya daidai gurgudu yana yi wa kansa lissafin alheri kuma yana nesantar abubuwan da suke ba su da kyau to mumini mai imani yana samun nutsuwa da kwanciyar hankali da dan wannan tunani ko yaya sai dai kawai lamarin Allah ba sani bane abinda kake Allah yana karba ko bai karba amma dai ana cewa dukkan ubangiji ya karba sannan al'amalu lima ba'da al-maut shine al-istidadu lima ba'da al-maut mutum ya rinka tanadi dan saboda abinda zai biyo baya mutuwa ba wani mai dawama a cikin mu kullu nafsin da'ibatul maut kowace rai a cikin mu sai ta dandana mutuwa وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كو شريعة شم سيتان أن نموت إما كتبي أن ما قولي لا كتبي إما كتبه بابا جيبي لا كتبي إما كتبه بني كان هانيا كما يدى كو يتفي كي ما ذا كتبي لا تيرك ما شيكي نونا بذاك متبا cutar ka kuma baki shike nuna yanzu yanzu ka mutu ba kawai dai gidan duniya gida ne na wucin gadi gida ne na wucewa ba tabbas ba kowa sai ya kare kullu man alaiha fan wa yabqa wa rabbika dhil jalali wal ikram duk wanda yake kanta in dai duniya ne to sai ya kare Allah shi kadai shine yake wanzuwa yake tabbatuwa dan haka kowa yayi aiki lima ba'dal maut saboda abin da yake bayan mutuwa mutum ya nisanci dukkan abu na sha'awa da za a rude shi ya bi sha'awar duniya alhali kuma zai je fada cikin bala'in lahira idan ba wa ya rayu da kyakkyawan zato wa ubangiji tabaraka ta'ala zai samu rahama kusa amma ba a so mutum ya rinja da janibin zato gaba daya ya dauka an shi ba za a iya mai kaza ba a'a fa kun bainal khawfi war raja mithla ta'irin ka zama tsakanin kyakkyawan zato da kuma tsoron azabar Allah kamar tsuntsu in ya miƙe akan fuffukensa kaga yayi balansa da nan daɗe ne in ka tuno azabar Allah ka ji tsoron Allah in ka tuno rahamar Allah ka dauka da kai za'a yi wannan hadisin hadisi ne dhaif hadisi ne yana da rauni sai dai ma'anarsa abu ne mai kyau akwai nasoshi a waje da suke goyon bayan ma'anar hadisin Tirmidhi ne kun da shi hadisi na 2459 da Ibn Majah na 4260 da Imam Ahmad mujalladi na 4 hadisi na 124 da Imam Al-Hakim mujalladi na 1 hadisi na 57 da sauran malamai da suka rawaito shi ta hanyar Abi Bakar Ibn Abi Maryam daga Dumaira Ibn Habib Imam Al-Hakim da yazo kan su yace sahihun ala sharti al-bukhari imam az-zahabi da yazo kan hukuncin imam al-hakim yace la wallahi abubakar bin wahid yace a ba hadisin ba sahihun ne ala sharti shaykhai ne ba ko ala sharti al-bukhari ba yace a ciki akwai abubakar mutum ne mai rauni hadisin kuma ya kewaya ne akan shi wannan abubakar isnadin ma wasu malaman suka ce da'ifi ne jiddan amma dai yana da shaida daga Anas Imam al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin Shu'ab al-Iman hadisi na 10540 daidai kuma yace Awn ibn Umar da'if akwai Awn ibn Umar mai rauni ne an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni hadisi ne hasan rawahu Tirmidhi wa ghayruhu Annabi yana cewa yana daga cikin kyawun musuluncin mutum alamatu kamali imanin mar wa islamin mar wa istiqamatihi ala al-islam alamar cikar imanin mutum da kuma tsayuwarsa akan musulunci shine wato tarkuhu ma la ya'nihi duk abinda bai shafe shi ba ya bashi kula da wannan hadisi duk abinda bai shafe ka ba ba sai an maka fassara abin da bai shafe ka ba duk harkar da ba a saka a ciki ba duk abin da bai taba ka ba duk abin da ba a ce da kai ake ba duk abin da baka da bukatarsa kuma baka da larurarsa
ka bashi, kar ka shiga, ba su tsoma ka ba, kar ka shiga. Abinda hadisin yake nufin shi ne mutum ya shagaltu da kansa ma'ashan wa ma'adan, rayuwar duniya da rayuwar lahira kai ta kanka. Kar ka je kai ta fama da harkan mutane, ko ka je kai ta yi da mutane, ko ka je ka kashe kanka akan wani, ko ka je ka kullo wa kanka wata fitina akan wani. Duk abin da za ka shiga ka duba wai kai ne amfanin da za ka samu a ciki, a duniya ne ko a lahira. Wani abin za ka ga mutum ya shige shi, ka ga bai da fa'idar shigansa ko a duniya ko a lahira, to me amfanin ka shiga? Kuma ko ka shiga ko baka shiga ba za a yi shi. Min husni islami almar tarku ma la ya'ni, abinda duk bai shafe ka ba kar ka shiga. Ka kauda kai da abinda ba a sa ka a ciki ba, ka kauda kai da abinda ba ka da bukatar sa, duk abinda bai zai amfane ka ba ka rabu da shi, kuma ba wani zai amfana ba, kuma ba wani za ka jawo amfani ba, balima balha a ce ma abinda zai cutar da kai. To me ya kai ka na shiga abinda zai cutar da kai? Kar ka yi taqaffuli a cikin sha'anin wasu, kar ka tsoma kanka a cikin sha'anin wani yanda za ka cutar da kanka ko ka cuce shi. Kauda kai da barin abinda bai shafe ka ba yana cikin kamalin imani, cikar imani. Wannan hadisin a sahihun ne li ghairi, asalin sa da'if ne amma yana da hanyoyi da yawa. Min husni islami almar'i tarku ma la ya'ni, ya zo ta hanyoyi da yawa, shi yasa zamanto a sahihun li ghairi. Tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 2419 da Ibn Majah na 3976 ta hanyar al-Auza'i daga Qurra ibn Abdulrahman ibn Hayu'il daga Zuhri daga Abi Salama anhu bihi. Wannan isnadin hasan ne ko mazajin ciki masu inganci ne, banda wannan Urwa al-Qurra ibn Hayu'il, wannan saduk ne lahu manakir inji malaman hadisi. Amma dai riwaya tana da shahidi, akwai riwaya mursala daga Maliku ya ruwaito ta a cikin Muwatta ta ga Imam Tirmidhi. Hadisin dai sahihu ne ni ghairihi, kuma yana nuna mana asali mai girma na ladabi daga cikin ladabar rayuwar dan adam, cewa kada mutum ya shiga abin da bai shafe shi ba dan ya zauna lafiya. Shi yasa duk wanda yake shiga cikin kwaramniya to ya fi shiga cikin matsaloli, amma wanda ya ware kansa a gefe ya uzula baya shiga cikin hayaniyar mutane to ya fi zama lafiya a duniya. Da za ka ɗauki wannan tsarin da za ka huta duk wani abu na rikici na hayaniya ja gefe, da an zo za a kawo abu na hayaniya da fitina to ka ja gefe ka zama ɗan kallo. Wallahi wani malam ko a gidansa ne tsakaninsa da 'ya'yansa, wallahi malam za ka ga duk abu na ruɗu baya iya shiga ciki. Akwai mutanen da ko faɗa ma ba sa iya wa yaransu, duk da wannan rauni ne ba yabo ba ne, amma shi dai ka ga ana musu da shi ko jayayya ko ta da hankali ba da shi ba. To irin waɗannan sun fi samun sauƙin rayuwa, kuma sun fi samun kyakkyawan zamantakewa da 'yan uwansu idan mutum ya kauda kai. Hadisi na 9 kuma hadisi na 68 shi ne na ƙarshe a babin. عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواه أبو داود وغيره. دقى عمر الله يدد الشيء من ذنب الله صلى الله عليه وسلم النبي يتي كرأة تنبيه متلدم بيسا يدك ما تسا وكان متلدم ما تسا في الله، in ya kai hannu ya dake ta to kar a tambaye shi me yasa ya dake ta. Wannan asalin hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito shi, hadisi na 2147 da Ibn Majah hadisi na 1986 da Imam Ahmad mujallabi na 1 hadisi na 20 da Baihaqi mujallabi na 7 hadisi na 305 ta hanyar Dawud bin Abdullah al-Audi daga Abdurrahman المسلي دقى أشعث ابن قيس عنه isnadin hadisin wannan hadisin na cewa kar a tambayi mutum me yasa ya bugi matarsa, isnadin yana da rauni, saboda akwai wannan Abdurrahman al-Musli, Allah ya masa rahama, shukran, shi matsalarsa ba a san shi ba. Su kuma malaman hadisi duk wanda aka kawo shi a cikin isnadin hadisi ba a san shi ba, to za ka kafa hujja da hadisin ba, kamar yadda Imam Zahabi ya faɗa a cikin Mizan al-Ijtihad fi naqd ar-rijal, Abdurrahman al-Musli ba a san shi ba, shi ne illar wannan la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu. Ahmad Shakir rahimahullah ya yi ta'aliki akan wannan hadisin a ta'alikinsa akan Musnad na Imam Ahmad. Akwai mai ta'alikin Ahmad Shakir, hadisi na 122, yace isnadin hadisin mai rauni ne Dawud ibn Yazid al-Audi. Akwai Dawud ibn Yazid al-Audi yace laysa bil qawi, bai da ƙarfi, kuma malaman hadisi sun yi magana akan sa. To wasu malaman sun ce shi ma malamin Wahabi yayi, Allah ya masa afuwa, a cikin Musnad din an ce Abdullahi al-Audi, amma ba a faɗi sunan baban shi ba. Shi wannan ya kamata da aka faɗe shi a faɗi sunan mahaifinsa, da aka sai ya rikitar da malamin ya ɗauka Dawud ibn Yazid al-Audi ne. Akwai Dawud ibn Yazid al-Audi shi ne babban Abdullahi ibn Idris. Dawud ibn Yazid al-Audi babba ga Abdullahi ibn Idris, to da'if ne, ina fata ana fahimta. To amma da ƙarshe a wannan hanyar suka ce riwayar hadisin a dunkule, hadisi ne da'if, la yuhtajju bihi, ba a kafa hujja da shi, cewa dan me yasa za a tambaye mutum in ya da kimantarsa, a za a iya tambayarsa, saboda hadisin bai inganta ba, musamman in yayi duka na zalunci ko na shiga haƙƙi, musamman na wannan karo. Wasu ba su da tsoron Allah akan iyalansu. Bari dan yi bayani kaɗan. Allah ya yi bayani a cikin Al-Qur'ani, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira, cikin suratul Nisa. Matan da kuke jin tsoron kangarewarsu, ko ya tabbata gare ku sun zama kangararrun mata, nushuz, kangarewa miji, fandarewa miji, matar da aka fahimci ta yi wa mijinta kangara, tana da taurin kai ba ta bi, to Allah ya ba da matakai na ladabtar da ita. Kenan namiji a shari'ar Musulunci ba fa a shari'ar Bature ba, namiji mijin mace a shari'ar Musulunci Allah ya ba shi dama ya ladabtar da matarsa ta hanyar fa'idhuhunna, ku yi musu wa'azi. Ladabin farko a sa ta a gaba a yi mata wa'azi. Menene wa'azi? A tsoratar da ita Allah, a nuna mata abinda suke ba daidai ba ne, a gaya mata kuskurenta, wanda duk zai yi maka wannan yana sama da kai. Shi namiji da mace a wajen Allah a shari'ar Musulunci ba daidai suke ba, Allah ya fifita namiji akan mace, saboda shi ne shugabanta. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd, ya fifita namiji akan mace a cikin gida da gudanar da gwamnatin gida, ba cewa ne jinsin namiji gaba daya ya fi mace ba, a akwai innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har zuwa ƙarshe, amma a gida, a gudanar da gida, a jagoranci na gida, namiji shi ke gaba da mace, ma'ana mace tabi'a ce. Saɓani yadda rayuwar Turawa take, suka canja abin, cewa ba ka da wani mulki, ba ka da wani iko a kan matarka, ba ka yi suka ce mata tayi ba, in ta ga dama ba za ta yi ba. Wani ya kama matarsa da wani Bature, suna ƙasar Turai, mace ce mara kimtsi, ya aure ta mai leƙe-leƙe, mai bin maza, ya kama ta tana alaƙa da wani Bature, red handed ya kama ta, ya ɗauki mataki a kanta, ta kai shi ƙara, sai ga 'yan sanda sun zo sun kama shi. Ya kake insulting ɗinta? Why are you insulting her? For what purpose?
aka ce is he not her right? She can do whatever she likes in her life. If you are her husband, it does not mean that you will stop her from doing what she likes to do. So suka ce masa kunne suka ce ka bi hankali yace kama ta fa tana zina da mu kuma rais suka ce ba jikinta da bayarwa yace eh suka ce jikinka ne ce a ci to nata ne ai yace is abuse suka ce wani irin abuse kayanta ne ya mutum da ya bada kayansa a ce yayi abuse kage ne su tabaran da kake duba mace ba shi suke duba ba kaka aka ce ni sake insulted din ta za dan wata ki a kai shi wani yace mace ta sayan ka mai rashin mutunci 10 da 100 yace wallahi ya shirya zai fita da ita zai mai da ita gida Najeriya ta ki koma ta ce wallahi ba za ta koma ba ki ka password ɗinki in sai miki ticket tace ba inda za ta ka sake ta a zo a karɓi albashinka a raba gida biyu wallahi haka suke yi yace malam wallahi malam ni tsoron da nake je in na sallame ta tabbas za a karɓi albashi na gida biyu a bata ne na'am bukatunta to okay to kun ji ga wata sabuwar riwaya daga professor wai in ka sake ta karabu da ita sai a kira ta a ce ta fadi duk bukatunta na rayuwa ka duba ko bayan karabu da ita ka wannan turancin bai yi ba bayan fa ka sallame ta sai a ce ta fadi bukatunta kurin laifinka ka taba aurenta idan ta fadi bukatunta yafi naka ta shiryo to sai ta yi exhausting albashinka gaba daya ko da yafi rabin ma za a bata to kaga wannan irin wannan tunanin wasu fa ƴan bokon mu cikin masu mulki ko masu sarauta suke so su kawo mana a wannan ƙasar kaga ai da zai yi wayi yaushe mutum zai sake matarsa kuma a raba musu albashi da zai yi ba yaushe mutum zai sallamu matarsa ya sake ta a raba gidanka gida biyu to anan mu a Qur'ani cewa ya kai musu wa'azi in sun yi ba daidai ba su kuma turawa suka ce kar a yarda a bata mata rai idan kai mata wa'azi mataki na biyu bata daina ba wahjuruhunna fil mabaji fa yuzuhunna wahjuruhunna fil mabaji to ka kaura shi mata a shimfiɗa ka daina kula ta dan me ba dan kiyayya ba a'a dan ta ladabtu idan ta ki Allah ce wadribuhunna qur'ani ne ku dake su to wani duka da yake a manhaji na ahlus sunna annabi ke fassara qur'ani a gane shi hadisin annabi ke fassara ma'anar alqur'ani sai manzon Allah ya fassara ya ce dukan nan ba dukan da kuka saba sani ba duka mai karya kashi duka mai fasa jiki duka mai kumbar fuska a'a darban ghairu mubarrahin annabi ya ce duka ba mai raunanawa ba duka ba mai karya kashi ba duka ba mai kumbar jiki ba kawai duka na nuna fushinka ko ka suka ce kuka dauki riga ka dake ta da shi ko ka dauki abin da ake dukan dan yaro ka dake ta wanda zai cutar mata san dai ta kana cikin fushi to wannan shine aka ce kenan ashe mace tana iya yi wa mijinta laifi kuma miji ya ladabta da ita bayan nan sunna ta tabbatar mana ma mutum yana iya kaurace wa mace wata guda ya rabu da ita ya ki kula ta a shimfiɗa ya bata ci da sha amma ya rabu da ita kamar yadda annabi da kansa ya tattare watansa guda duk matansa gaba ɗaya sallame su ya shagaltu da harkokinsa na da'awa da ibada kawai sai da ya kwana 29 sai ya dawo shi ma ɗin da ya dawo na Aisha ta ce ya Rasulullah ai saura kwana ɗaya mata kenan sai haƙuri ya ce kamar ya ta ce kwananka 29 yace kina irgawa kenan sai ce Aisha ai shi watan musulunci kwana 29 ne duk wajen da kaga yayi kwana 30 to watan ne ya buya ba a ganshi ba amma lissafin wata a duniya a musulunci shine kwana 29
To wannan shine tsarin musulunci. Sannan kuma abin da zai nuna maka hadisi yana da rauni. Wata rana a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mata sun kawo karan mazajen su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duka yayi yawa. Kowa idan yaje ya dawo matarsa bata mai rai sai da ka. Kowa ya dawo matarsa bata mai rai sai da. Sai mata suka kungiya. Suka zo su ce ya Rasulullahi dukan nan ya mana yawa. Annabi ya fushi. Ya kira su yace yaya ɗayan ku zai zo yana dukan matarsa zarbal abd. Ya zai zo yana dukan matarsa kamar yadda zai da kibawansa. To kaga wannan hadisin ya ci karo da wannan. Kaga hadisin ingantacce ne. Kenan wannan yana nuna yana da rauni. Dan ku Annabi ya yi fada kar wani ya zo ya daki matarsa kamar yadda zai daki bawa ko jaki. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu bugun matansu a cikin ku laisa ulaika bi khiyarikum, ba su ne zababbu a cikin ku ba. Duk wanda yake dukan matarsa a cikin ku inji Annabi Muhammad to ba zababbe bane a wajensa. Kaga wannan ai suka ci. Menene fikin haka? Ya za dake a baka ba danginka ba kuma mutum tana son ka. Watakila tana da ƴaƴa a tattare da kai, watakila ta maka laifi ka zo ka rufa ta da duka kana illata ta. Wannan ba daidai bane, kuma ba karantawa musulunci bane, kuma wannan dukan da mutane suke yi matan su ba addini bane yace. Ya kamata a kula. Ana kawo koke-koke da yawa ne yadda mutane suke bugun mata. Wani duka yake sosai, wani ya daure matarsa a kafar gado ya tamke ta kamar yadda ake tamke kohun goro, ya mata shegen duka ta kukumbura. Aka zo ana musu sulhu, ya dake ki tace ya dake ka dake ki ta ka da ka. To a raba auren nan sai ta ce amana ina son mijina gaskiya. To shi yasa ka bi hankali, don an ce maka wani yana dukan matarsa, in ka bi ka zuciya ka ce a raba auren nan za ta kunyata ka ita matar, za ta ce a'a a dai masa faɗa ya daina duka amma ina son kayan. Wallahi gaske ba su da garanti. A wani malami ba ya je ya ɗauki zafi ba, haka yake miki kaza kaza, to wallahi sai an kashe auren nan kaza kaza. Tana to wannan kashe auren za a yi. To kaga shi malamin ya ma fita fushi kenan, ita ba ta kawo kukan ya je da yadda ya san yadda aka kashe aure. Yarinya ta zo ta zauna ta kama zaman zawarci ba mai neman aure, shi ko ya je ƙara aurensa, rayuwa ta yi kyau, an ce ya masa mota, amaryar ma ya mata abin duniya. Yarinya ta zo tana magana ta ce ai a duniya ba wanda ya cuce ni irin malam wani. Ta ce shi ya zuga ni na kashe aure na, shi yasa duk bata wanda malami zai wallahi ka tsaya sosai sai ka nutsu kafin ka ce a kashe aure, sai ka tabbatar da cutar ta isa. Amma matan wannan zamani musamman yanzu da aure yake wahala, ba fa goyen baya nake a ta tura su a ta dukan su ba, ba haka bane. Amma ka zama faqihi sai ka ce to ki duba ki gani dai in zaki iya haƙuri a ci gaba da addu'a, to ki ne ki ci gaba da haƙuri. In ba za ki haƙuri ba kuma to ki duba ki gani zaki rabu da shi, ki rabu da shi, kina da yanci. Wannan abu ne mai kyau a ba su shawara saboda abin da zai je ya dawo. Kuma iyaye gaskiya yanzu ba sa son a kashe auren ƴaƴansu ko ma me. Abu na biyu, iyaye yawanci wasu neman kai suke da ƴaƴan. Ai maza maza a sallami yarinya ta bar gida kawai. To gida ne an zo cikin matsi, gidan haya, yaran gida ma ba su da wurin kwana mai kyau. In an yi baƙo a gida ba inda zai kwana. Uba yana ta maliji yana bar ɗakin uwa. To kuma an je an sako maka bazawara da ƴaƴanta bakwai. Ita ta zauna ta sa ma ido, jikokinka sun sa ma ido. Ai sai ka ce gwanda ka kwammace ta koma gidan mijinta duk bayan da ake. To shi ne rayuwar da ake fama da ita a yau. Ku daina bugun matanku, ku daina wulakanta su, ku daina tozarta su, ku daina cin mutuncinsu. Allah mana afuwa. Babun fi taqwa. Imam An-Nawawi yake cewa babi ne da yake magana akan tsoron Allah. Kalmar taqwa wato ana nufin daf'u shay'in an shay'in bi ghairihi. Ka ture wani abu, ka hana wani abu ya taba wani abu da wani abu. Daf'u shay'in an shay'in bi ghairihi, karewa, hanawa shine at-taqwa. Ko kuma shine ij'alil wato ja'alil wiqaya baina shay'aini, ka sanya demarcation, ka sanya hajiz, ka sanya wani abu da zai rabu tsakanin wani abu da wani abu. Wannan literal meaning na taqwa kenan. takawa kariya, takawa kiyayewa, takawa kare wani abu kai ya taba wani abu. Dan haka mutum ya sanya tsakaninsa da Ubangijinsa abinda zai sa wato ya bashi kariya kada Allah ya masa hukuma shine takawa. Duk abinda zaka gindaya tsakaninka da Allah kai ya maka azaba shine takawa. Idan kana jin tsoron wani abu, to kai kokari ka sanya shamaki tsakaninka da wannan abun shine takawa. Wiqaya taqika min ash-shar, wiqaya taqika mimma takhafu, wani kariya da zai kare ka daga abin da kake jin tsoro. Bawa yana jin tsoron Ubangiji, bawa yana jin tsoron fushin Allah, bawa yana jin tsoron azabar Allah. To menene takawa? Tunda kana jin tsoron Allah kai ya maka ɗaya daga ciki, to ka sanya wata katanga da za ta hana azabar Allah ta same ka, da za ta hana fushin Allah ya same ka. To wannan shine takawa. Kai kokari ka kafa wani abu da zai shiga tsakaninka da Ubangiji kar ya maka azaba. Shine khashiya mustamirra, jin tsoron Allah. Shi Allah in ka ji tsoronsa, to ka kiyaye azabarsa, kuma ka samu hazir da'im, kiyayewa ko tsoro dawwamamme da zai hana ka ka keta dokar Allah tabaraka wa ta'ala. Sun buga misali suka ce mai takawa shine mai kiyayewa, kamashin fauka ardi shauki yahdaru ma yara, kamar mutum ne yana tafiya akan ƙasa ta ƙaya. Mutum daga nan zai tafi hostel ɗinsa, daga nan zai tafi ɗakin sa, daga nan zai tafi gida, kuma duk hanyar akwai ƙaya. Kaga zai fi kiyayewa da zai jefa ƙafarsa ba sai inda ya ga kiliya ne ba ƙaya ko. To ma'anar takawa shine kai rayuwarka duk abin da za ka yi kana kula wannan abin Allah yana so ka yi shi, Allah baya so sai ka kiyaye. Kamar yadda ba za ka yadda ka jefa ƙafarka akan ƙaya ba, to kuma ba za ka yadda ka jefa gangan jikinka akan fushin Allah da azabar Allah ba. Akwai ƙayoyi da yawa a rayuwa wanda dole mutum ya kokari ya kiyaye su. Ƙayoyin nan su suke sa Allah ya mutu azaba. Daga cikin ƙayoyin akwai ƙayoyi na shubha, abu mai rikitarwa. Faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, wani abun da ya yi kama da halal ya yi kama da haram, to ka kiyaye. Akwai shahawat, sha'awa. Duk ɗan adam ɗin da bai yi ƙoƙari ya ƙi zuciyarsa daga sha'awa ba, to zai halaka a duniya kuma zai halaka a lahira. Duk inda kaga an kama ɓarawo ko, ko ɗan fashi ko, ko ɗan fashin daji ko ɗan fashin gida, sha'awa ce ta kai shi. Sha'awa ba ta sha'awar ɗan adam ta gangan jiki ba, a'a, sha'awar wani abu na dukiya. Yanzu misalin mutum ya zo ya ga mota, yayi sha'awar ina ma ga ya mallake ta, amma sai ya manta akwai hanyar mallaka ta halal, sai ya kiyaye bita, sai ya gaggawa, sai ya ce bari ya kokari ya mallake ta ta hanyar da Allah ya haramta, sai ya je ya sata. Ko dai ya saci motar, ko ya saci kudin motar, ko kuma ya bi hanya ta haram da zai iya mallaka wannan motar, saboda shi sha'awarsa ya ga yana hawa mota iri kaza a rayuwarsa. Ya ga wani yana sa kayan sakawa da yake burge shi, kuma bai da hanyar da zai samu wannan kaya, da haka sai ya bi sha'awa. Yaya zai iya samu abin da zai saka wannan kaya sai ya bi hanyar da Allah ya haramta? Kaga sha'awa ce ta kai shi. Zina, duk wanda ya je zina ya shiga wuta, ai sha'awa ce ta kai shi. Ya iya kiyaye hanyar da Allah ya halatta masa, sai ya yi gaggawa ya ce bari ya kai ga biyan bukatarsa kafin ya bi hanyar da Allah ya halatta masa, sai a mai hukuma a duniya, ko kuma ba a masa a duniya ba ya je game da azabar Allah a lahira. Saban Allah, kaɗe-kaɗe, raye-raye, waƙe-waƙe, bin mata, luwaɗi, neman maza, sace-sace, ɗauke-ɗauke, ja-ja, tsafi, ɓarna, duk wani abubuwa ne na sha'awa na duniya da mutum yake sha'awar bari yayi. Ai, duk wanda ka gan shi a kan hanyar banza, ai ya fifita morewar rayuwa ne sha'awar rayuwa kai yanzu ka haƙura ka ki bacci ka ki zuwa kai danna danna waya ka taho masallaci dan ka ji Allah ya ce annabi ya ce ka ba wa Allah awa ɗayan ka da rabi wani kuma yana san shi ba zai zo masallacin ba amma ya fifita sha'awan ya duba wayarsa yana can soro yana dukansa yana cizon sa yana marin sa kuma yana daukar sabo kai kuma ka zo masallaci kaga nan ka ki ka bu wacce sha'awar ka fifita abinda zaka samu lada a wurin Allah tabaraka wataala wani sha'awar yace cin abinci kai kuma kace ka yau alamis ne gaskiya sai kai azumin nafila ko kai sahur ko ba kai sahur ba kaga ka hakura da sha'awar duniya ta cin abinci ta shan abin sha a wannan yinin gaba dai ka bawa Allah to sai ka samu rahama a wajen ubangiji tabaraka wataala to akwai kuma kayoyi na abun tsoro kayoyi na firgici sai ka kiyaye kada tsorata ka je ka saba Allah tabaraka wataala ka sani ba wanda yake cutar da kai in ba Allah ba kuma duk wata uquba ta dan adam a bayan ta Allah take sannan kuma daga ce amuwa da suke halakar da dan adam shine al-amani al-kadiba burace burace na ƙarya buri sai nayi kaza cikin abin da baka mallaka ba sai nayi kaza ni yanzu kaza nake so mutum ya nemi ya kone kafin ya tafasa ai duk ruwa kafin ya kone ai sai ya tafasa amma shi sai gaggawa yace bari ya fara kone kafin ya tafasa minista minista ajala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmani wanda ya gaggawa ya kashe ubansa saboda ubansa yana da kudi wai dan ya ci gadansa kaga sha'awar kudin duniya ne yace bari ya harbe ubansa bari ya aiko a kashe ubansa saboda uban ya mutu ya ci gadan motar uban ya ci gadan gidan uban ya ci gadan kudin bankin uban ya ci gadan gidajen uban ya ci gadan kaga yayi gaggawa ya bi sha'awa uqiba bi hirmanihi sai a masa uquba da haramta masa cin gadan malamai suka ce duk wanda ya kashe ubansa to automatically baya cin gadan ubansa daidai yake da uban da ya haifi da kafiri duk uban da ya haifi da kafiri ko kuma dan sa irda to ranan da uban ya mutu dan bai isa ya zo bilayi ya ce a raba gado na dukiyar ubansa ba saboda ista'jala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi wannan kenan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati cikin Ali Imran aya ta 102 ya kun da ku imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa Abdullahi ibn Mas'ud ya kawo riwaya mauqufiya yace abinda ake nufi da wannan aya an yuta Allah fala yu'sa abi Allah ittaqullaha haqqa tuqati ku yi wa Allah da'a kar ku saba wa Allah wa an yuzkara fala yunsa ai ta ambatan Allah kada a manta Allah kada a bar Allah ittaqullaha haqqa tuqati kai ta ambatan Allah zikiri da safi addu'o'in safiya zikiri da yamma addu'o'i da yamma shiga masallaci zikira fita masallaci zikira zikiri kwanciya bacci zikiri farkawa bacci zikiri shiga ban daki zikiri fitowa daga ban daki zikiri hawa abun hawa zikiri sauka daga abun hawa zikiri duk inda dan adam yake akwai inda zai ambaci Allah shine fattaqullah haqqa tuqati din ka ta ambacin Allah kada ka manta Allah kar ka yadda ka bar Allah wa an yushkara fala yukfar aiwa Allah godiya kada aiwa Allah butunci duk abinda Allah ya maka na ni'ima ka gode dan ka ci wani yanzu kana ta kukan baka da kudin kashewa baka da kaza amma Allah ya baka lafiya da kafarka kai abinda dan aca ba zai yi ya karbi kudi kai kuma ka ta ko da kafa kar ka manta yanzu akwai wani irin ka watan sa bakwai a asibiti sai an juya sai an kwantar kuma ba abin da ya Allah ba laifi yi wa Allah ba ba za ka gode wa Allah ba yanzu ga kanan kana ta kukan kana wahala yanzu wani dan uwanka yana nan ya sau bakwai yana neman admission zai shigo jami'ar Bayero bai samu ba saboda me bai da hanya saboda me bai samu rabo ba iya sha'awar ka yanzu kai dan jami'a ne yanzu ka samu admission yanzu digiri kake yi yayi jami'in ya fadi ko ya ci bai samu wanda zai masa hanya ba amma kai baka gode wa Allah ba akan damar da ubangiji ya baka wani yana nan Allah ya jarabe shi da mugun ciwon da bai isa ma ya je ya shiga aji ya zama jaraba bai isa ba amma kai baka gode wa Allah akan namar da ubangiji ya maka ba Abdullahi dan Mas'ud yace ayi wa Allah godiya kada a butulce masa kuma wannan shine fassarar wannan aya akwai riwaya da aka ce annabi ne ya faɗa amma riwayar bata inganta ba fassarar ta Ibn Mas'ud fattaqullaha masfatu Imam An-Nawawi yace Allah ya faɗa cikin suratul Taghabun aya ta 16, ku ji tsoron Allah daidai gwargwadon inda za ku iya. Istifa'a, komai da ka sani malam, Allah baya tsora wa mutum abin da zai iya ba. Abin da zai fassara maka ayar shi ne la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah baya tsora wa bawa rai wani abu sai abin da ran za ta iya yi. Duk abin da rai ba zai iya yi ba Allah bai tsora masa ba. Yanzu kaga da zarar kana ciwo za ka iya zuwa masallaci ma, jam'i ya fada a kanka. Duk wanda yake da larura sai ya sallarsa a gida. Azumi na Ramadana ba za ka iya yi ba kana da ciwo, an sauke maka sai ka ciyar. Zuwa aikin hajji ba dole bane akan kowa. Allah ce limani istafa'a ilayhi sabila, ga wanda yake da istifa'a. Menene istifa'a? Azaduwar rahila, guzuri da za ka bar wa iyalinka. Kar ka tafi kai wata ɗaya baka bar musu komai ba, ko ka samu kuɗin kujera amma baka samu kuɗin abin da za ka bar wa iyalinka abinci ba, aikin hajji bai zama dole akan ka ba. Ko ba gane ba, ina wanda ɗin siyasa suke biya musu kujera, an biya ma kujera amma ba kuɗin da za ka bar wa iyali, sai da kujerar ka kai karɓi kuɗinka. To ai aikin hajji bai zama dole akan ka ba, saboda baka da azzad, guzuri da za ka yi tafiya da guzuri da za ka bar wa iyalinka. To za ka daina ƙoƙarin sauke farali iyalanka su mutu da yunwa? Ina fatan kuna fahimta. To kaga addinin sai da iko, sai da istifa, sai da dama. Wani ya bugo min waya cewa wallahi ya je ya ci bashin banki wajen miliyan 10, ana bin sa kuɗi. Yace kuma wallahi yanzu ya samu kuɗin nan, amma shi fa gaskiya ya niyya zai je yanki kujerar Makka. Na ce a'a, ka je ka biya su kuɗinsu, kai tawassuli da wannan biyan kuɗi da kai, ka ce ya Allah, yanda na ji tsoronka na biya bashin nan, na fita daga bala'i, Allah ka bani damar kujerar nan. Ta ce kai malam wallahi na ji daɗin wannan fatawa. Ta ce wallahi da na shirya zan je yanki kujera. A to ka tafi kana labbaika Allahumma labbaika da bashi a bayanka, ai babu zance. Shi addini in baka gane shi ba sai ka wahala. Ina fatan kuna fahimta. Duk abin da ya zama maka dole dole baka yi shi ba, to sai ka fara gabatar da shi. Yanzu zakka, mutumin da yake cikin yunwa bai da abin da zai ci, waye zai ce ba da zakka? Wani sahabi yayi laifi, yayi kafara, kafara ta kama shi, ya je ya kusanci mace da Ramadana da rana, aka ce sai ka yi azumi 60 da ɗaya. Ya ce tab, yanzu ya Rasulullahi ni da na kasa yin 30 ma, a cikin 30 ɗin fa na tsallaka na je ne abin da na yi a manzon Allah. Ya ce wallahi ba zan iya je da 60 ba. Annabi mai haƙuri ya ce to tunda ba za ka iya ba, kaga fattakula masu batun ko? Annabi bai ce dole dole sai ka je ka yi ba. Ya ce wallahi ba zan iya ba. 30 ɗin ma fa na gagara, a cikin 30 ɗin ya karya azumi. Shikenan mutane bai ce to ka je ka ciyar da miskinai. Sai ce ya Rasulullah, to miskini? Ya ce to ai mu ne miskinan Madinan gaba ɗaya. Ya ce duk sadakar da ake bayarwa a Madina mu muke cinye ta. Annabi ya ce to zauna, kaga a ji tsoron Allah dai ne gwargwado, kaga ba ta kura. Damu ne sai mu ce dan abu kaza ka wallahi sai ka ciyar dan rinin dan kani. A ce kai ya an ce kai wannan ka ce ba za ka yi ba, wasa da addinin Allah za ka yi? To ka kafarta. Methodology din Annabi wajen koyarwa ya kamata mu koya in kul mu kula da shi, tunda addinin nan ba nawa bane. In yi da shari'a ta shari'a ya zauna ana can sai ga wani bawan Allah ya kawo sadaka. Ya kawo sadaka kwando guda na abinci da zai kai a ciyar da miskinan nan guda 60. Sai Annabi ya ce ina wannan bawan Allah da aka ce ya ciyar? Ya ce bai da abin da zai ciyar. Ya ce gani? Annabi ya ce to ɗauki ka je ka ciyar da miskinan nan, ga iya abin da zai ishe ka dai ka ciyar da su. Ya ce ya Rasulullah, ni da ban da komai a gidana in je in ɗauka in kai wa wani? Ya ce to in an zo rabon ma fa mu gidajenmu ake kawo. Ya ce a ala afkara minni,
yanzu a Madina waye yafi ni talaucin da ni a ganni ina bada sadaka ya Rasulullah ai abin da mamaki ba
manzon Allah yayi dariya yace dauki ka je ka cinye shikenan ka fara tafadi
ya ciyar da kansa kuma ka fara tafadi akwai wani malami mai wa'azi irin wannan wa'azin kai sai ni da gaske to shi addini ana yin sa ne mai istifah
iya dai iko yanzu wani yana iya tashi ya kwana dare yana sallah malam wani kuma wallahi malam idan ya san shi raka'a sa biyar ko bakwai sai ya shafa sai ya ci gaba da bacci karka ce kafiri ne karka ce ai bai da tsoron Allah ai rauni ne da shi ai kaza a iya abin da zai iya ita ma aljanna ba mataki mataki bane baga aljanna ma da Allah ya zo kawo ta ba sai kawo ta da yawa ba iri ɗaya bane akwai jannatu adini akwai jannatu kaza akwai jannatu jannatai saboda kowa da iyayen da za a ajiye shi akwai aljanna annabawa da manzannin Allah daraja ta farko kenan ita ce firdausi mataki mataki gidaje ma a aljanna ma kala kala ne wani gidansa za ka hango shi can kamar a ƙarshen sama yake wani kuma za ka gan shi kusa kusa anan kamar tauraro wani za ka gan shi ƙasa ƙasa kowa da irin matsayinsa to haka tsoron Allah ma kowa da irin matsayinsa yanzu wani kaga shi ya dage azumin nafila yake baya fashi Allah ya bashi wannan dama wani kuma durrar da yayi azumi sai an yayyafa masa ruwa da kirki ne kewa yace babban tashin hankalinsa a ce wata Ramadan ne ginin jikin dabi'ar yanda Allah ya shi baya iya ba wai bai da tsoron Allah bane a jurewa ne baya iya rago ne a wannan bangaren to tunda ba zai iya yin azumi ba sai kama kiyamul layli ba bangaren azumi ba zai iya ba to sai rinka tashi da daddare karfe 3 karfe 3 da rabi yayi dan sallolinsa ko ba kuma ne to wani ma bacci ya masa yawa yace ni yara na wani ɗan nake iya tashin su asuba yace zan iya tashi kiyamul layli ba za ka iya ba fattaqullaha masfatu me zai yi sai a ce to ka rinka yin sadaka ba za ka iya azumi ba ba za ka iya sallar dare ba to aljihunka ba cire dan abin da Allah ya hore ma kai sadaka kai wallahi ba zai iya ba to rinka zuwa ka shiga harkar addini harkar da'awa masallaci kwaramiya in za a je can ku ne kaza kaza ni hidimar addini ku ne bai ba da gudunmuwa ba fattaqullaha masfatu wataƙila je ka taimaki wani a hanya wataƙila je kai kaza malam shi yasa annabi ya bada aljanna fa ga wani mutum bakin mutum masallaci kurin yake sharewa shi ba a bashi aljanna dan kiyamul layli ba ba a bashi aljanna dan jihadi ba ba a bashi aljanna dan bada kudin zakka ba ba a bashi aljanna dan yawan azumin nafila ba ka san me ya samu aljanna ya samu aljanna ne share masallaci dan a gaya maka Allah baya rena duk wani aiki da mutum zai yi fattaqullaha masallatu kuma kowa da ka sani akwai kofar da yake shiga aljanna wani yana shiga aljanna ta kofar sallar dare wani kuma ba ta ne yake shiga ba yana shiga ne ta hanyar sadaka wani yana shiga aljanna ne ta hanyar tsabar tausayi wani yana shiga aljanna ta hanyar tolerance shi ne yana da tolerance wato mutum ne mai juriya duk abin da za a yi masa kawai shi bari yake yana da afuwa wani kuma yana shiga aljanna ne saboda tsabar bin mahaifiyarsa da yi wasu ta yi wa hidima ta yi mai addu'a ubansu yi taiwa hidima ya masa addu'a shi a nan in an duba littafinsa babu sallar dare ba zai shiga aljanna ta hanyar sallar dare ba bai da kuɗin da zai bada zakka amma kuma Allah ya buɗa masa hanyar shiga aljanna ha ta hanyar biyayya wa uwarsa wani kuma tsabar zuwa makaranta ne ya kai shi aljanna saboda me manzo Allah ce duk wanda ya dauki hanya da zai je neman ilimi sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah zai sauƙaƙa masa hanya don ya shiga gidan aljanna kaga shi lamarin Allah ba a alwashi da cika baki akan lamarin Allah wata rana wani bawan Allah ya rantse da Allah wani yayi laifi yace ya rantse da Ubangiji ya rantse da Allah Allah ba zai yafe wa da ba annabi ji shi yace kai yace waye wanda yake rantsuwa akan lamarin Allah waye yake kokari ya shiga tsakanin bawa da Allah waye wannan sai ce to Allah ya turo mala'ika a gaya maka shi wanda kake rantsewa Allah ba zai yafe masa ba Allah ya yafe masa kai kuma Allah lata aikin ka gaba daya wai kuna ganewa duk yadda kake da ibada duk yadda kake da kusanci da Allah ka daina sannafa mutane wani kaza ne wani kamar aljannar a hannunka take wallahi wani zaka gan shi kare na shi ko dan kana da ilimi ko dan kana da wani ibada ko dan kana yana da wani abin da yake Allah yake son sa fiye da kai
karuwa fa Allah ya bata gidan aljanna ka san karuwa mazinaciya ya bata aljanna kare kawai sai ta ba ruwa kare dubu banzan dabba kare kare ta gani yana jin kishi ruwa ta tsaya a bakin titi tace kai wannan kare ya shiga mummunan yanayi irin wanda na shiga ta dauki takalmin ta hofi babu guga ta zura a rijiya ko ta shiga a wata riwayar ta je ta sha ruwan ta debo ta rike da hakorinta ta fito ta ba wa karen nan ya sha ruwa ya miƙe ta bu kare fa Allah ya ce a gaya mata an yafe mata amma abun mamaki duba karamin abu wata kuma mage ta daure kuliya ta daure mage ta hana ta cin abinci ta hana ta tayyawo kuliya Allah ya sa ta auta sai ka daina shiga sha'anin Allah da bawansa kowa ya je ya yi iya abinda zai iya yi wallahi mala akwai mutanen da ana munana musu zato ana tsammanin kaza sai kaga in sun zo mutuwa kuma sai kaga ba yanayin yadda ake tsammani ba watakila yana da wani abu tsakaninsa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala wani tausayi ne da shi ba a sani ba wani kuma yana taimako duk da talaucinsa amma yana ɗaukar nauyin wani ba a sani ba ba kowa ne aka san sirrinsa tsakaninsa da Ubangiji ba Allah ya sa kuna gani fattakullaha mastata'tum manzo Allah ya ce idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum in na umarce ku da ku yi wani abu ka duba annabi ya ce in na ce ku yi wani abu to ku yi kokari ku aikata wannan abun iya daidai gwargwadon abin da za ku iya yi haji kai iya abin da za ka iya yi kenan Allah bai tsananta ma ba iya daidai gwargwado wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo daga gidansa zai wuce masallaci sai ya ga wasu igiyoyi a daddaure a masallacin mata sai ya ce waɗannan igiyoyi fa me ake da su sai aka ce ai wasu ne daga cikin matanka suke zuwa suke kiyamul layl sallar dare wai dan saboda in bacci ya dame su daure wayar su kasa bacci annabi ya ce a tsintsinke wannan igiyoyin a tsinka su ka duba matar annabi ce take sallar dare wai dan kada bacci ya hana ta saboda tsaba tsoron Allah ta daura wa kanta wuya igiya ta daure igiya wai dan koda za ta yi gidi dai kan yaji a daure yake a cigaba da karatu annabi ya ce a tsinke igiyar yace li yusalli ahadukum nashatahu kowanne ɗayan ku in zai sallah yi sallah iya daidai gwargwadon sa in ka ji bacci a je sallar ka kwanta kai bacci in ka ji kadar kadar tashi kai sallar ka ranar da kake da dama dauki azumi ran da baka da dama tafiya ko wani uzuri ko kaga garin garma garma tashi da shi abincinka niyyar ka mai kyau annabi ya gaya mana duk wanda isa ba yana aikata wani abu na alheri wani uzuri ya hana shi aikata wannan abu na alheri to a ranar yana da wannan ladan abu wanda duk ya saba yana tashi da daddare yana sallar dare sai ya sha maganin mura sai ya makara asubahi ma da kare tashi matar sa ta tashi shi bai yi sallar dare ba za a rubuta masa kamar yayi sallar dare wanda ya saba yana zuwa duk juma'a yana bada taimako a masallaci wannan lokacin yazo albashi ba a bayar ba ko Allah ya jarabe shi rashin lafiyar iyali ko kuma abincin gida ya kare ya je mai da hankali akan wannan yana gani bai iya bada sadaka ba Allah zai ce wa malaiku ku rubuta masa kamar ya bayar duk wani abin da ka sani na alheri kana yin sa ran da baka yi shi ba Allah zai rubuta maka shi yasa ake so mutum ya dawo mai na aikata alheri fattaqullaha mustafatu ku ji tsoron Allah iya daidai gwargwado abin da za ku yi kuma manzo Allah ya ce wa mana yace kun an mu fice ne bo abinda na hana kuma to shi ba a ce masa batun ba duk abin da aka hana to kar ka rubu da shi ba ya ce ai an abin da aka hana ku shi ma ku hana daidai gwargwado ba iya da ku a iya karfinka kar wani ya ce to wallahi an dai hana zinan nan amma dai bari ya bari sai nan da shekara biyu zai daina a'a in dai hanawa ne to ka bar shi gaba daya an hana sata sai ka ce to da dai ka saba kana yin sata ta miliyan 100 a shekara yanzu bari ka rage tunda an ce a daina ka rika yin ta miliyan 55 a'a kawai in dai daina abu ne kawai kai stopping kamar yadda ake dauke wuta in hanawa ne amma in ibada ne ta yin aiki to shi kuma aka ce kai iya daidai gwargwado abinda zaka iya yi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku wanda kun imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi zance wanda yake na daidai duk inda mutum yake to tsoron Allah shine ya rinka faɗan zancen daidai ku bauta masa
kamar kuna ganin sa in kun yi magana ku tuna Allah yana kallon ku wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda yaji tsoron Allah ya kiyaye Allah to Allah zai bashi mafita shine makhraj kuma Allah zai masa arziki ta yanda baya taba tsammani wannan sune ayoyin da Imam an-Nawawi ya kawo mana a cikin wannan babi in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kuma zai kankare muku munanan ayyukanku zai yafe muku zunubanku in kun ji tsoron Allah lalle Allah mai falala ne mai falala mai girma sai mai zuwa insha Allah sai mu tashi hadisi na 69 a cikin wannan littafi kuma shine hadisi na farko a cikin babu at-taqwa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah ta'ala wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.